ذاته الرجال والنساء da yanzu to wannan rahusa da ya bayar maza da mata duk sun shiga ciki wa kala ba'dhum amma wani sashi na malama suka ce inna ma kariha ziyarat alqubur in nisa annabi ya karhanta ziyartar kaburbura ga mata da killati sabrihinna saboda karancin hakurin su in sun je kila su ta kuka wa kasrati jazaihinna da yawan razanuwar su ko kaduwar su shi yasa su aka hana su kuntu albani yace wa rijalu isnadi hadha alhadith thiqatun kulluhum mazajen wancan hadisi gaba ɗayan su amintattu ne ghaira anna fi umar ibn abi salama kalaman amma sai dai fi umar ibn abi salama akwai dan ta cewa game da lamarin sa la alla hadithahu la yanzilu bihi an martabatul hasani duk da cewa mai yiwa hadisin sa dai ba zai sauko ba daga martaban hadisi hasan lakinna hadithahu hadha sahihun lima lahu min ash-shawahid al-atiya duk da haka wannan hadisin nasa ingantacce ne saboda yana hadana sun da za su yi masa sai da za su zo nan gaba وأما حديث حسان بن ثابت أما حديث حسان بن ثابت كوا فهو من طريق عبد الرحمن بن بهمان عن عبد الرحمن بن ثابت عن أبيه به فيكم وهروي توكي أخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجه والحاكم والبيهقي وأحمد وقال البوصيري في الزوائد إمام البوصيري يا فتاتك لتاف من الزوائد نذكركم كثيرا من كنتم عشان متابعه كان في الزمان ya fada a cikin littafin az-zawaid yace mai wa isnaduhu sahihun wa rijaluhu thiqat kaza kala yace haka dai ya fada inji albani haka dai shi ya fada iyakacin sanin sa wa ibn bahman amma mu'athanu ibn bahman hadha wanda yazo ibn bahman din da ambatan sa yazo lam yuwathiqu ghayru ibn hibban banda ibn hibban fa ba wanda ya amintar da yake amintaccen mutum ne wal ijli da imam al ijli wa huma ma'rufan bi tasahul fi tawfiqi ibn hibban da izini ko mutane ne masu sakaci duk wani mai dan dama dama sai su ce na gari ne ko da ba na gari bane wa qala ibn al-madini fihi ali ibn al-madini dai daga cikin malamai imam al-bukhari shi ga abin da ya fada game da ibn bahman yace la na'rifuhu mu gan ba mu san shi ba walidha qala al-hafiz fi taqribi da ka imam al-hafiz ya fade shi a cikin littafin taqribi tahzir yace maqbulun yani inda al-mutaba maqbul ma'ana ana iya karban maganar sa in ya an samu wanda ya bi bayan sa yana karfafa wala mu ajid lahu mutabi'a ba ne yake ban samu inda ko wani yake masa mutaba'a ba lakinn ash-shahid alladhi qablahu wa ba'dahu fi hukm al-mutaba'a fa al-hadith maqbul yace kawai anan mun ce wannan hadisi ta wannan riwaya ya inganta kawai dan saboda hadisin da yake kafin sa da wanda zai zo bayan sa wa amma hadithu bin abbas amma riwayat abdullah dan abbas kuwa fa huwa min tariqi abi salih anhu bil lafz al-awwal illa annahu qala za'irat al-qubur sai dai shi a ruwayan sa a maimakon a ce zawaratul qubur sai aka ce za'iratul qubur wa fi riwayatin zawara a wata riwayan kuma an ce zawara wannan hadisi ne ibn abbas akhraja ibn abi shayba imam ibn abi shayba ya rawaito shi cikin musannaf wa ashabu sunan al-arba'a da ma abu ta sunan al-arba'a sunan abu dawud tirmidhi da kuma imam an-nasa'i da ibn majah wa ibn hibban haka ibn hibban wal hakim wal bayhaqi was sayalisi wa riwayat al-ukhra lahumā wa ahmad وقال الترمذي الترمذي في حديث حسن حديث حسن وابو صالح هذا مولى ام هاني بنت ابي طالب واسمه بازان ويقال بازام بالميم قلت البانيتي وهو ضعيف ولا حديث ضعيف فيما بل اتهمه بعضهم ودن سما تنتي في ابو صالح دنن انا تهمه صدقريا وقد اوردت حديثه في سلسله الاحاديث الضعيفه تونيك لا كاو حديث سا cikin jerin hadisai zaifai da ziyaratin tafarrud da biha fihi saboda a cikin riwayar sa ya kawo wata ziyada kali akan abin da sauran marwayata suka ruwaito to tunda shi ba zika bane ba kaga ba a karban ziyada din sa ke wa zakartu ba'd aqwal al-a'immati fi halihi atanna ambaci wadansu maganganu na malamai dangane da halin sa fal yuraja wanda yake san wannan maganganu sai koma cikin hadis abba'ifa jerin hadisi na 223 wannan ya nuna juz'in farko kenan malaka faqad tabayyana min takhrij alhadith ya dai bayyana bayan mun kawo maka ruwayoyin wannan hadisi anna almahfuz fihi inna ma huwa bi lafz zawara abinda malamai suka haddato na wannan lafazin hadisi shine lafazin zawara ba za'iratul qubur ba to wanne ne bambanci inda an ce za'iratul qubur sai zanto la anta ta tafi dukkan wata mai tume zawara ziyaratul qabr amma tunda aka ce lafazin zawara shine tabbatacce wannan yana nufin ba sai yawaitawa banda wanda suke zuwa kana domin zawarat ala wazan zawar wanda shine mai fa'al sigar ta mubalaga bai yawan yin abu. Don haka dai ruwayan da ta tabbata ana zargin mata ne in suna yawan ziyartar kaburbura. To amma in zuwa ne sau ɗaya a shekara ko sau biyu ko sau uku, to wannan bai yawa ba. Dan aje dan ɗaukar izina ko in za a fita a yi fita cikin hijabi, kuma mata ta fita ita kadai, kar ta fita cikin ayarin maza, kar ta shakuɗu da maza, duk wannan babu laifi. Amma maza su shakuɗu da mata, wannan haramun ne. Babu inda wata hanya take wanda za ka kafa hujja da ita a hanyoyin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Balla tana kuma mata kuma a ce su yi ado, sannan su fita su sa uniform iri ɗaya su fita, to wannan ya yi kama da kiristanci. Allah ya tsare mu. Ayo, duk tafiya ta tafi kenan. Haka a ƙara da kiɗa, ko ba kiɗa suka tafi, ai sun yi kama da kirista, balla tana kuma suka yi kiɗa. Lamari ya lalace da yawa kenan. Fakat, mene ne yake cewa? Na'am. Wa. Mutum da matan su bi kawai, ai ba wani takutuwa suka ba, abinda ake nufi takutuwa, takutu da mijin da ba muharramanta ba, ko da mazaje da yawa, da mijinta da wanda ba mijinta ba a wajen, to kaga sun yawa ke. Ko kai ka haɗu da matarka da kuma matar da ba taka ba kuma muharramarka ba, wannan shi ne muke nufi. Amma dan mutum ya tafi shi da matarsa, wannan babu wani haramci. Dan mutum ya tafi shi da ƙanwarsa, shi da mahaifiyarsa, shi da babarsa, shi da dukkan wata mace wadda take haramun ne aure tsakanin shi da ita, haramci wanda yake na dangantaka, wannan babu laifi a kai. Sai kasance ta yi shiga da wata tsaci da musulunci wajen shiga da wajen fita din kafin a yi. Ba laifi shi namiji in kullum zai je sau goma ba a haramta masa ba, matukar dai zai je a tsarin da suna ta koyar ziyartar kaburbura. Magana ta ƙage. Illa iyaka wanda akwai salaf daga cikin magabata wanda idan kabarin wani babban salihi ne an hana a ga mutum ya ta zuwa kullum, ko kuma a yi ne ɗaya ya je sau wani adadi. Dan kar hakan ya bayi zuwa ga wani nau'i na tsarkake mai kabarin, musamman in mai din ya zanto cikin mutanen da in yayi abu a iyayen koyi da su, to sai ya zama barna. Shi sai dan ka duba cikin littafin Ibn Taymiyyah da ke magana kan zai kabarin, ya kawo maganganun su Abdullahi dan Umar da su maganganun ya rawaito daga Malik da sauran waɗansu malamai wanda suke ganin kuskure ne a ce kullun kashi da kabarin ka je masallacin Annabi sai ka kai ziyara kabarinsa. Suka ce suna ganin in ka shiga cikin masallacin kai tahiyatul masjid a ciki za ka zo ka ce assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu, suka ce to ba sai ka je wurin kabarin ba, wannan sallamar da kai lokacin da kake cikin tahiyatul masjid a masallacin Annabi dai da take da kaziyarci, saboda yawan ziyara akai akai sun sai zama wani abu ne na kamar kai wani nau'i na gulubi. Amma lokaci zuwa lokaci sa'atan fa sa'atan, wannan sai dace daidai ya dace da sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ina ba da gungun fahimtar ku sai ka malaka littafin hadisi abin da yasa muka ce lafazin da aka haddace shi ne lafazin zawarat littafin hadisi abi hurairah wa hassan alaihi, saboda hadisin abu hurairah da hassan sun yi ittifaki kan lafazin wannan. Wa kaza hadisi ibn abbas fi riwayat al aktharina, haka riwayat abdullahi dan abbas ma a riwayat mafiya yawan masu riwaya haka suka ce kuma zawarat ala ma fihi min da'afin, duk da cewa hadisi yana da rauni sahiya wa in lam tusluh li shahadati fala tadur, duk da cewa ba za su inganta ba wannan riwayoyi na Ibn Abbas dangane da su zama shahid ga hadisin, amma kuma ba za su cutar ba. Kama la yadurru fil ittifaq al mazkuri al riwayat al ukhra min hadith Ibn Abbas kama huwa zahirun, kamar yadda dai riwayat Abdullah dan Abbas yake cewa za'irat ba za ta cutar ba dangane da abin da ya tabbata na zawarat. Wa idza kana al amru kadhalika fa hadha al lafz zawarat inma yadullu ala la'an al nisa, in muka fahimta ka malaka to wannan lafazi na zawarat innama yadullu ala la'anil nisa'i allati yukthirna ziyarata, yana la'anta ne, yana nuna la'anta ne ga matan da ke yawaita ziyara, bi khilafi ghayrihinna, banda wanda ba su ba, fala yashmaluhunna la'anu, su la'anta ba za ta hau kansu ba. Fala yajuzu hina idhin an yu'arada bi hadha alhadith ma sabaqa min alahadith allati ala istihbab aziyarati lin nisa, da haka wannan hadisi tunda kai masa wannan fahimtar da muka kawo maka yanzu ba shi halatta a kawo shi a hada shi karo da hadisan da suka gabata a baya na cewa an ga wadansu mata sun je ziyartar kabari. Karka ce to wancan hadisai na baya da ke nuna an ba da izini mata su je ziyartar kabari sun ci karo da wannan hadisin da ke nuna la'antar mata masu ziyara, ba wani cin karo tsakaninsu da juna. Idan ka gane wannan, dan za ka gane su waɗancan suna magana akan mustahabbanci ne su je su mata, nan gurin kuma ana nuna la'anta ga masu yawaitawa, kaga ba wani cin karo da juna. In dai ba a yawaita ba, ba a zo kan la'anta ba kenan. Liannahu khassun, dan shi wannan hadisi ne yake bantacce da ya tafi wani bangare na mata su ne masu yawan ziyara, watilka amma wadannan hadisi ko ga mummune sun shafi dukkan mata an gane ko fa yu'malu bi kulli minhum ma fi mahallihi ko wanne sai ya aiki da shi a bigiransa wancan hadis a bada fatawa cewa wancan hadisi suna nuna halattun ziyara mata wannan kuma a bada fatawa da shi a ce wannan hadisi na nuna in mace tana yawan ziyara to la'anta za ta haukanta amma dai ziyara bayan kwana biyu bayan kwana uku bayan wuce da wadansu watanni wanda ba da yawa ba to wannan babu laifi ya dace da abin da yake tabbatar مالك فهذا الجمع أولى من دعوى النسخ وأن الجمع كهذا حديثا بيو كون لك يأتي بكي أبي جلن بيداتي بكي كي يفداتي واتي إيجا كيدا أور إيجا كي تنسو أنساتي كي قائدة كي سننيا أولي مالما أصول بكي سكتي الجمع أولى من دعوى النسخ كو الجمع أولى من التدبيس وإلى ما نهو ما ذكرنا ذهب جماعة من العلماء زوا كفتن كتن أبي لمك فتاتن من ديوات كما لم يوازن تفاق كان سينجا الباني karka dauka ra'ayina ne kadai fa qala al-qurtubi imam al-qurtubi ya fada yace al-la'n al-mazkur fi al-hadith inma huwa lil-muktirat min az-ziyarah la'an da nufin cikin hadisi wannan ya shafi masu yawaita ziyara ne kadai lima taqtadhihi as-sighah min al-mubalagha saboda sigar hadisin na nuna mubalagha ne zawarat ba ce bazairat wala anna sababa imam al-qurtubi yace me yawan sababin da yasa aka lance su ma yufdi ilayhi zalika min tadhi'i haqqi az-zawji malaka me yawan in kullun suna wurin zartan kabari su zata zurun tunda haƙƙin mijinta haƙƙin miji ko wajibi ne zartan kabari mustahabbi dan mai miji na bukatun ki dan wata hidima ta gida ke kuma ki ce ana tafi zartan kabarin baba na to wannan mustahabbi ne bin miji kuma wajibi ne dan haka ba a gabatar da mustahabbi ko akan me akan wajibi yace me yawan sababin la anta dan qila suna sarayar da haƙƙi ne na mazaje haka yake imam al-qurtubi wa tabarruj ko kuma suna yin tabarruji shine fita da ado shi yasa sai aka la'anci masu fita da ado wa ma yanta'u min as-siyahi wa nahwi zalika da irin abin da zai iya faruwa na yawan raki kil da zai ta gabarin dan uwanta sai ta fashe da kuka da raki da babban murya kuma kaga wannan ma haramun ne wa nahwi zalika da kutankutun haka wa qad yuqalu kuma ma a iya cewa idza umina jami'u zalika idan an amuntu daga dukkan abin da muka ambata cewa ziyartar ba za ta zo da haƙƙin miji ba, ba za a fita da ado ba, ba za a yi laifi ko duk wani abin da Allah ya haramta ba, in an amintu daga wannan falama ne amina izini da hunna, da wannan babu wani hari a iya ba su izini su je ziyara. Ni anna tazakkural mauti yahtaju ilayhi rijalu wan nisaa, domin hikimar da ke cikin zartan kabari shi ne tuna mutuwa ko, ba laifi tuna mutuwa kuwa maza da mata duk suna buƙatar mai tunatar da su mutuwa. Haka imamu tukka ne bada albani na nan yana cewa garka dauka ra'ayina ne kadai wajen wannan hadisai dama san ga abin da Qurtubi ya faɗa tuntuni qala shaukani fi nailil awqar imamu shaukani ya faɗa cikin nailil awqar yace wa hadzal kalam huwa alladhi yanbaghi i'timaduhu fil jam'i bayna ahadithil babi al muta'aridati fi adh-dhahir yace wannan magana shine abin da ya kamata a dogara da ita dangane da hada kan waɗannan hadisai da suka zo a wannan babi wanda suke a zahiri kamar suna cin karo da juna bayan ko ba cin karo da juna tsakanin su malai sai wai juzu ziyartu kabri man mata ala ghairil islam wanda ya sa lamba a kasa dai ko yace wa ila hadha aljam'i dhahaba as-sanani wannan jam'i na hada wannan hadisai guda biyu cewa hadisi kaza na nufin kaza hadisi kaza na nufin kaza kamar yadda muka gabatar a baya zuwa ga shi ne imamu sana'ani ya tafi fi subul salam a cikin littafin subul salam kan bulugul maram walakinahu istadalla lil jawazi bi adillatin sai shi imamu sana'ani ya Fatimah binta an-nabi sallallahu alaihi wa sallam kanat tazuru qabr ammiha hamzah kull jum'atin fa tusalli wa tabki wannan hadisin ayya gabata baya ko akhrajahu al-hakim wa anhu al-bayhaqi wa qala huwa munqati'un wa sakata alayhi al-hafiz fi at-talkhis wa tabahu sana'ani وسكوت هذين واختصار البيهقي على إلاله بالانقطاع قد يوهم أنه سالم من إلة أخرى الباني وأن من يمالمي حافظ يشلو أكنسا بيهقي كما يتقي تمغانا أكنسا كوا يمنقطع النيبا تارد يكاو ونأوبا وأن نزيلنا كمر حديث بايد وتألا سيعب عند بيهقي يفتح شوا منقطع يتي وليس كذلك باكو كمر حقا بنيبا كما سبق بيانه قريبا أي بيان يارجع يقباتا بند إنجي دائما كو تألا تكن حديث ثانيا ابو نبي حديث البيهقي في شعب الايمان اكوي حديث البيهقي يكاو cikin شعب الايمان مرسلا حديث له مرسل منن حديث مرسل وان تابعي في النبي ياتي سنه مرفوع تابع على المشهور مرسل نقيده بالكبير او سقط راو منه ذو اقوال فالاول الاكثر في استعماله واحتج مالك كذن عمان وتابعوه ما به ودانوا ورده جماهير النقاد للجهل بالساكت في الاسناد هكذا الدين العراقي فدا حديث مرسل به حديث نبيدي اما تعرف هكا اما ذهب مالك دنا ابو حنيفه انا كفه وجد حديث مرسل يتي واحتج مالك كذن عمان امام مالك بن انس بن عمان بن ثابت ابو حنيفه سنا كفه وجد حديث مرسل وتابعوهما su da duk ƴan mazhabansu wadanu suna yin addini da hadisi mursali yace waraddahu jamaahirun nuqadi amma taran masana hadisi sun mai da martani kan wannan lilhali bi sakita fil isnadi saboda ba san waye ya fada ba cikin sanadi wani majhuli ne dan me za ka fahimta da shi kuwa a takeice dai hadisi mursali imam al-bayhaqi ya ruwaito da yace man zara qabral walidaini aw ahadahum aw ahadihima ma'ana sai zanto au kabar ahadi ma ko fi kulli zuma'atin gudra lahu wa kutiba barran wa hadisin yace wanda ya zurci kabarin iyayensa guda biyu ko ɗaya cikin su a kowace juma'a to za a gafarta masa kuma za a rubuta cewa shi barran mutum ne mai yawan biyayya wala ce wannan hadisi dai kaga mursal ne mursal kuma da'if ne yace sakata alaihi sanani wa aidan sanani ya kawo shi kawai yayi shiru kaga shiru din sa ba sai wanda kamar yana da asali ba يتي وهو ضعيف جدا بل هو موضوع وليس هو مرسلا فقط كما ذكر الصنعاني بل هو معضل لأن الذي رفعه إنما هو محمد بن النعمان وليس تابعيا قال العراقي في تقرير الإحياء إمام العراقي فداتك تقرير ديوة للتافي إحياء علوم الدين إمام الغزالي يتي رواه بن أبي الدنيا وهو معضل ومحمد بن النعمان مجهول قلت الباني يتي وهو تلقاه أن يهي بن العلاء البجلي بسنده أن أبي هريرة أخرجه الطبراني في الصغير ويهيى كذبه وكيء وأحمد وقال ابن أبي هاتم في العلل أن أبيه الحديث منكر جدا كأنه موضوع وانظر تخريجه مفصلا في الضعيفة رقم 49 الباني باسا برسيلي من تكي قوة تكي تكي قوي ناسيس للنكاسر to ina ganin mun da mun zo karshen nan sai mu ga tunda mun zo karshen matashi ko abinda muka fada na daidai Allah shi ba mu nada kai wanda muka yi kuskure ko tunda ban harshe Allah shafe mana sallallahu alaihi wa sallam mubarak ala nabiyina muhammad sunne yace wa wani giya ya ce to ina da laifi ai ba laifi ba la'anta ce ta annabi ta haukan mutum goma aka la'anta a cikin harkar giya da mai sha da mai saye da mai sayarwa saboda kai idan ka sowa wani giya ya ce kana cikin wadanda annabi ya la'ance su abin da ya kamata kai ka yi istighfari tare da tuba zuwa ga Allah ta'ala ka kuma yi ayyuka na gari da za su sa a kan kare wancan zunubin naka amma laifi ne ka sowa wani giya ita wai gaskiya ne matattu ana yi musu azaba a cikin kabari sakamakon kukan da 'yan uwansu suka mutu gaskiya ne hadisi ya tabbata cikin Bukhari cewa al-mayyitu yu'azzabu fi qabrihi bima niha alayhi ana yawa mutum azaba cikin kabari idan danginsa sun yi masa kuka irin kukan da shari'a ta haramta shi ne kukan da ke ɗauke da sauti da kuma ambatan waɗansu ayyukan alkhairi da mamacin ke yi mutum ya dinga cewa wane mai mana kaza ya rasu wane mai kaza da kaza yana ambatan irin wannan kuka ana yawa mutum azaba a kansa kamar yadda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cikin Bukhari sai dai wannan yana faruwa ne idan al'amura guda biyu sun tabbata na farko ya zanto da saninsa za a yi wannan kukan wani zai mamaki ya za a ce da saninsa za a yi wannan kukan saboda hukunce-hukunce da suka rinka sauka na shari'ar musulunci sun samu larabawa da waɗansu munanan al'adu daga cikin irin al'adun idan mutum zai mutu har wasiya yake cewa in ya mutu a yi masa kuka da yawa saboda su ana gane mutuncin mutum da girmansa gwargwadon yadda aka samu masu kuka da haka kuma a lokacin jahiliya akwai mata waɗanda suke sana'ar su kuka idan an mutu sai a ɗauko su haya don su zo suna kuka daga tai inda tun daga gidansu za su zo suna kuka har gidan mutuwa ɗin to dangi su ta zo a yi tai to wannan fa duk wanda aka ga an daɗe ana masa kuka to akwai kuɗi gidan sosai da sosai ko danginsu suna da hali to kaga wannan in mutum ya zanto da saninsa kenan ko da wasiyarsa cewa idan ya mutu a yi masa kuka to wannan tabbas shi ne wanda in ya mutu aka yi kuka a zaba rasar shi cikin gabar na biyu ya zanto mutum ya san al'adar gare su akan yi irin wannan kukan ko da mutum bai yi wasiya ba to kuma shi bai yi wasiya ba ga dangin gidansa cewa to fa ya kamata kai mai kuka dan ga ka'ida in ka san a garin ku ana waɗansu al'amurra na bid'o'i wanda ke sabawa shari'a shine mafi rinjayen abin da mutane ke yi. To tun da ranka ya kamata ka rinka wasiya ga 'ya'yanka da matanka cewa to koda na mutu ba kar a yi min kuka. Kun ji ko idan na mutu bai kamata a yi min kuka ba, dan saboda kuka ga hukuncin sa a shari'a musulunci, ga hukuncin sa ga hukuncin sa. Idan kai mutu irin wannan gargaɗin, duk wanda ka san cewa mai matacciyar zuciya ne ya yi maka wannan kukan, ya kamata kai masa gargaɗi. In har ka riga kai wannan gargaɗin kuma sai ka mutu sai aka yi kukan, to kai wannan ba za a yi maka azaba cikin kabarin ka ba. Amma matuƙar ka san al'adar mutane ne yin kukan, kuma kai baka gargaɗe su ba cewa kada su yi koda bayan mutuwarka, to idan ka mutu suka yi, to wannan sai azaba ta suke ka cikin kabari, saboda ka yi sakaci dangane da al'amuru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Da wannan ne malamai suke hada wannan hadisai da faɗin Allah ta'ala wala tajru wazratun wuzra ukhra, da sauran ayoyin da suke nuna dai ne wani baya daukan laifin wani. To amma ga shi a nan gurin an nuna wani yayi kuka an yi wa wani azaba, sai ka kamar wani ya dauki laifin wani. Sai malamin ke cewa a'a ba wani, shi ma laifin kansa ne, in ma dai yayi wasiya cewa a yi masa kaga laifin kansa, in ma ya san za a yi kukan gwada bayan ya mutu kuma bai riga ya gargaɗi ba cewa kar a yi, kaga laifin sa ne tunda ya yi sakaci. Don haka ayar wala tajru wazratun wuzra ukhra ba ta faɗa da irin waɗannan hadisi, ba ta cin karo da su. Ina fata masu saurare sun fahimta da kyau. Wanda yake cewa har irin zaman makoki da ake yi, wanda kuma zo ana ta abubuwa na tunawa mutane da surutai, idan mutum ya bari bai yi wasiya ga danginsa ba, shi ma zai iya shiga ciki, don zai iya shiga ciki. Don kaga dai a nan gurin da muka zo mana cikin ahkamul janayah din nan, muka kawo littafai nan gurin muka karanta. Littafin Shehu Usman waɗansu littafai na malaman mazhabar malikiya, wanda suke nuna shi kanshi wannan zaman ma bid'a ne, babu shi a shari'a. Zaman kanshi a zauna fa bid'a ne, ko da tsawon awa ɗaya aka zauna bid'a a kai, wannan sana a zauna kwana uku, saboda haka ba yi da asali ga shari'a. To kuma sai zanto yanzu mutane sun ɗauki waɗansu ababai sun sa a cikin zama, bayan wancan abubu bayan kasancewar sa bid'a aka ciccuce waɗansu ababai, a zo a zauna ana surutu, yadda ka san ma ba a yi mutuwa ba, mutuwa da za a yi jimami, amma sai a mai da wurin dandalin hira, ana kawo nau'ikan abinci kala-kala, a yi ta kawo su tsokaro da su menene duk ana alfahari, a kawo daga gindina, a kawo daga nan gudu, mata masu mafi ta harkoki, ana nuna riga, ana nuna mota, ana nuna sailola, duk a wurin zaman makoki yanzu abin da mutane ke yi. Sai ya zanto gaba ɗaya kamar nuna farin ciki ake da mutuwarwa ne, Allah ya tsare. Don haka irin wannan bai kamata mutum ya bai zauna ba, da ka je ka yi ta'aziyya kawai kai tafi suka kyale shi, bai zauna sai ta bi da su. Wannan yake cewa yana neman wata yarinya da aure, kuma ya je gidan sa aka kawo masa abinci, wai ya iya ci? Kana da bukata ka ce, in baka da bukata ka bari. Yana yana jin tsoron kana masa magani ko? Shi yasa yake tambaya. Wanda yake cewa yana da makwabci wanda ba musulmi ba sai ya mutu, ya halatta a je kai shi tare da shi, kuma ya halatta ya masa addu'a? Bai halatta ba ka je abin ne ka ci abin ne shi tare da shi, bai halatta ba kuma ka je ka yi masa addu'a. Idan ya zanto danginka ne na kusa wanda dole kai ne zaka je ka binne shi, to ba binne shi zaka yi irin tasu ta al'adar kafirci ba, sai dai ka dauke shi ka je ka binne shi a rami don kare maka wani. Baka mata birnewan musulmai ko baka yin birnewa gargajiya irin tasu ta kafirai, dai idan kai wannan kamar kayi wata sha'ira daga cikin sha'irin shirki wal wataniya, sai zanto bai halatta ba. In kuma ka san akwai wanda za su dauke hijiri ba sai kai ka je mutu, dama bai halatta ka bi shi ba, bai halatta ka je binne shi ba, addu'a kuka ce zaka yi masa wannan bai halatta ba. Saboda Allah ya ce ma kana linnabi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabu jahannam. Ba shi halatta ga annabi ko mummunai su ce za su yi wa mummunai, a su ce za su yi wa kafirai istighfari, su roƙa musu gafara, wannan ba shi halatta. Don haka bai halatta ba duk irin dangantakar da ke tsakaninku ka ce za ka yi masa addu'a, wannan sana maka wata kaɗai. Wannan yake cewa mutum ne ya mutu mai ɗakin sa tana da juna biyu, to bayan mutuwarsa kuma sai ta haihu, to wai yana ganin tunda tana da juna biyu, abin da ya danganci hidima na ragon suna da menene da'a'i daga cikin dukin ne kafin a raba gado ko me za a yi. Daga lokacin da mutum ya riga ya mutu, dukiyar wannan ta zama ba ta ci ba, ta zama ta magada. Tabbatuwar mutuwa kawai ake bukata, ya tabbata ya mutu, to kuma sai a duba cikin magadan su waye suka rayu a bayansa. Wannan dukiya ta zama ta su. Sai a zo a duba a ga adadin su, maza, mata, bangaren dangantaka, tunda dangantaka ko dai ta zanto jini ne, ko kuma dangantaka ce ta auratayya, ko kuma ya zanto cewa wato wala ne. Ta kowace fuska dai mutum ya samu haduwa zuwa ga mace a duba a gani shin menene rabansa da ya kamata ya samu, zai shiga done da farami ko zai shiga done da asib, sannan waye ke kare shi a babin hujbi, waye baya kare shi, me ne nasibin da ya kamata ya samu. Wanda yake ciki abinda kawai ake yi ba a raba gado sai a jira har sai an haife shi sannan a raba gado. Sai fa in waɗansu daga cikin magada sun nuna zalama sun ce su fasa suke a basu nasu, to anan gudun sai a zo a raba gado a basu nasu. Sai dai aka ce to ai wanda yake ciki yanzu gaibu ne ba a san kowane ne, shi ne malamai suke masa kaddarawa ɗaiɗai har guda shida, suka ce in ba dai ya zanto namiji guda ɗaya ko mace guda ɗaya ko maza biyu ko mata biyu ko mata uku ko namiji da mace ko wannan abin nan kenan, ko kuma ya zanto wato ainihin an haife shi ba da shi. Galibi dai ba a wuce haka, namiji mace maza biyu mata biyu mace da namiji ko a haife shi ba da shi. A yi zuwa zai zanto uku ne, wani ce to kuma aikin sa iya zama ɗayan uku ne za ta haifa. Uku ne kila biyu maza ɗaya namiji, kila biyu mata ɗaya da biyu mata ɗaya namiji, kila kuma biyu maza mace ɗaya. Haka dai ko duka maza ko duka mata ƙaddara, amma dai su galibi a babin rabon gado suna ƙaddarawa ne guda shida ɗin nan. To idan aka ƙaddara guda shida, mu ƙaddara in su biyu ne me ya kamata waɗannan su samu, in su biyu ne maza, in su biyu ne mata, in ɗaya ce mace, in ɗaya ne namiji, in ya kasance kaza ne me ya kamata wannan ya samu. Dole ya zanto dai rabon da za ka samu a nan ba shi ne a nan ba, ba shi ne a nan ba. To sai a zo wani lokaci ne rabon magada masu rai ke zama mafi ƙaranci in an kwatanta da wannan cikin da ke ciki. Ta ce a wuri kaza ne muke gani, inda a ce za a haifi kaza, to a lokacin da zai zanto rabon waɗanda suke waje ɗin nan su masu rai zai zanto kaza, kuma shi ne mafi ƙarancin abin da za a samu, ba za a samu kasar haka ba. To sai a ba su wannan mafi ƙarancin abin da ya kamata su samu. Sauran aji har sai an haihu, idan an haihu sai a duba a gani suna buƙatar ciko ne a cika musu, ba sa buƙatar ciko sai a gani. Wannan haka ake a babu da su, don haka ga wannan ragon suna ba cikin kayan gado za a ɗauka ba. Dan yanzu wannan ragon suna kuma ya bar wa wakilin shi da sau baya, duk wanda ya bar su bar mutum suna ta haihu ai shi kuma wannan nawan ya riga shi ya riga ya mutu ai shi kenan, wannan nawan shi ya ɗauka a kansa, yanzu ya rage na wanda suke da rai. Dangi makusanta su za su yi ihsani kyauta ta kuma a zo a yi ragon suna da sauran hidimar yaro da tarbiyyarsa da kuɗin makaranta da menene, dai in kai magana wannan ai magana waɗannan da za su yi ta tsoro, magana kuɗin makaranta, magana tufafi, duk dai ba za ka ce ba cikin kayan gado za a yi masa wannan, to haka ba cikin kayan gado ma za a yi masa ragon suna. Ina ba ta an fahimci wannan dake wannan yake cewa menene yin hukuncin zikiri lokacin tafiya da gawa zuwa makabarta. Bid'a ne, ba a yin zikiri da an tafi daga wazo a makabarta, ana tafiya ne a nata kawai, kowa na ɗaukar izina dangane da wannan mutum wanda ya mutu, ga can da ke a cikin makabarta kila gobe ko jibi ni ma haka za a ke kila yadda yanzu muke kai shi da safe kila da yamma ni ne kuma za a kai, wannan shi ne izinin da aka ce a ɗauka. Amma mutum ya taho yana zikiri wannan bid'a ne, kuma kullum muna ƙara faɗa muna ƙara jaddadawa, kullum aka ce bid'a a cikin shari'ar musulunci abu ne wanda yake da alaka da ibada, a nan bid'a ce, abu ne da yake buƙatar da mai yin sa yana yi buƙatar samun lada. Kuma galibin bid'a da tafi kowace yawa ta ma ita ce bid'a idafiyya, bid'a idafiyya ko shine asalin abu a shari'a akwai shi, amma sai ka zo hanyar yin sa ka kawo sabuwar hanya wanda shari'a ba ta amince da ita. Amma shari'a ta bar abu abu ɗaya ba adadi, kai sai ka zo kai masa adadi kaga kayan bid'a. Amma shari'a ta yi masa adadi sanan ne, kai sai ka rage wannan adadin ko ka ƙara akan wannan adadin kaga kayan bid'a. Amma shari'a ta bar shi bata ƙayyade lokaci ba, kai sai ka ƙayyade lokaci. Amma kuma ta ƙayyade lokaci kai kuma sai ka saba wa lokacin. imma shari'a ta bar da wadan zurare ban da wadan zurare kai sai ka sace a dukkan mulane to duk anan gurin da bid'a take yanzu dan galibi idan kace mutun ya bid'a shi sai kalla asalin abin yanzu ya za a ce zikiri bid'a ne Allah ya yi allazina amanu zikrullaha zikran kaseera wa sabbihu bukratan wa asila kuma yanzu ke nan sai zikiri zama bid'a take ce eh bid'a ne yanta a wannan siffar daukar mamaki din shine muka ce bid'a amma ka je ka zauna a gida ko ka je ka zauna a albarka ta kasuwa ko ka zauna a dukkan wani wuri a natsai kai kade ba tare da yi cikin jam'i ba da lafazi irin wanda yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kyawawan lafazi wannan ibada kai mai tsarin nada amma har kawai ka zo wajen daukan gawa dan kai ne zakiru kana rerawa.